تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau 8 ne ga watan 7 watan Rajab ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma ya dace da 8 ga watan 1 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci na mai albarka masallacin Hiya'u Sunna ita wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari na mu albarka da dukkanin sauran garurukan mu gaba daya idan ba amanta ba satin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 77 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi akan wannan ayan za mu maimaita ta insha Allah kafin haka akwai na farko akwai dan uwa da yake halartar wannan karatun kusan kullu a duk sati mai suna Aliyu Abubakar a Allah ya mahaifiyarsa rasuwa wanda aka yi jana'izar ta yau a masallacin Bolari karfe 10 na safi muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta da dukkanin sauran wadanda suka riga mu gidan gaskiya sannan akwai tambaya guda daya wace an shami wannan tambayan a lokuta daban-daban a ina jin tun kusan cikin Ramadan ake min wannan tambayar amma nayi ta kauce wa tambayar ta amma na ga bukatar akwai na amsa a da aka saki turo min ita a cikin satin dukan nan da yawa tambaya ce wacce take da sarkaki ya kware da gaske game da abin da ya shafi salatul tasbihi salatul tasbihi haka ake kiranta sallan tasbihi a wata irin sallah ce wacce ta so da wani irin suffa kuma kusan wannan sallah zan iya cewa tun muna yara na san wannan sallah tun ma sallan farilla bai zama farilla akan mu ba ni na iya wannan sallah ina fata an gane to haqiqatul amri shine dangane da wannan sallan galibin malamai sukan rauna na wannan hadisi to amma abin da idan ta da kura daga baya Imam Al-Albani rahmatullahi alayhi wanda shi ya inganta wannan hadisin ya fatawa da kuma yin wannan sallan shi sa Malam Awwal Albani Zariya Allah mishi rahama yayi ta bada fatawa akan wannan sallan akai ta sawa a social media Allah mishi rahama to dangane da abin da shafi wannan sallan ɗaya daga cikin malamanmu Sheikh Jafar Allah mishi rahama wanda ya zaman da muka yi tare da shi har Allah karbi rayuwar shi ya dauki matsayi har guda uku akan wannan sallah matsayi na farko yana cewa hadisin bai inganta ba matsayi shi na biyu yazo yace hadisin ya inganta yana fatawa da yin wannan sallah matsayin shi na karshe yace wannan sallan abatta ina fata an gano wannan kowanne kuma a Najeriya da kunne na ba an bani labari ba to ɗaya daga cikin manyan malamanmu a nan ƙasar wanda na san yana bada fatan wannan sallah akwai Imamu Ahlus Sunna Sheikh Abdulwahab Abdullah hafizahullahu ra'ahu sawan sani na da shi yana cikin masu cewa wannan sallan hadisin ya inganta amma shekara kaman 5 baya ina America naga an tambaye shi ko Africa TV ne na manta game da wannan sallan sai naga yace kai wannan sallan hadisin bai inganta ba ina fata an gane to ga kadan daga cikin ni abin da zan ce wanda naji daga wurin ainihin manyan malamai wanda hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin sunan wannan dai littafin da muke karantawa masallaci mai tijira nan Juma'a hadisi na 1297 a cikin sunan na Imam Abi Dawud daga Abdullah bin Abbas haka Imam Tirmidhi ya fidda hadisin nan shi ma a cikin kitabus salati babu ma jaa fi salati tasbihi hadisi na 482 wannan hadisin kusan shekaru in ce 20 baya muka karanta shi a Kano wurin babban malamin mu Allah ya mishi rahama Dr. Ahmad Biyuke to da aka zo za a shiga wannan babin kafin a fara hadisi yace wannan hadisin fa bai inganta ba tun ma bai karanta ba to ga kadan daga cikin abin da malamai suka ci malamai sun yi sabani dangane da matsayin wannan sallar na salati tasbihi yace wa sababu ikhtilafihim fiha ikhtilafihim fi ikhtilafuhum fi thubut alhadith alwarid fiha dalil ne sa malamai suke sabani akan wannan sallan shine sabanin su a wurin hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba yanda hadisin yake shine Abdullahi Abbas baffan annabi kenan alaihi salatu wassalam annabi ce da shi ya ammahu kaman ya baffana yadda yayi bayani yace ga wata sallah zai bashi wannan sallah in zai iya yi ta kullu ko kuma a sati sau daya ko a wata sau daya ko a shekara sau daya ko a rayuwanka dai kai ta sau daya saboda falalan sallah yanda hadisin yazo kenan to sallan shine raka'a hudu ake yi idan raka'a farko aka yi kabbara kar na fada kuma ne jiye an gane ku amma na kawo inda hadisin yake ne za ka karanta fatiha da sura sannan za ka karanta subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau 15 bayan kai fatiha da sura kenan kana tsaye idan kai ruku'u haka in ka dago daga ruku'u ma haka in ka je sujjada haka in ka dago daga sujjada haka haka za ka yi har ina fata an gane to sai suka ce ibnu qudama a cikin al-mughni yace fa amma salatut tasbihi amma salatut tasbihi fa inna ahmad qala imam ahmad ibn hanbal ga abin da yake cewa yace ma yi ujubuni wannan sallan ba ta burge ni kila lahu aka ce lima saboda me qala sai yace laysa fiha shay'un yasihu babu abun da ya inganta a cikin wannan sallar daga annabi sallallahu alaihi wasallam inji waye inji ahmad ibn hanbal kuma na cikin manyan malaman hadisai da aka sallama musu a tarihin ilimin hadisi sai ce wa naqada yadahu sai kamar yin haka da hannun shi irin arabu da wannan sallar kal munkari kamar wanda yake kyaman wannan sallar to qala an-nawawi imamu an-nawawi Allah mishi rahama ya faɗa cikin littafin shi na shahararre al-majmu' شد محذب يجي قال القاضي حسين القاضي حسين يجي يستحب صلاة التسبيح مستحبين صلاة التسبيح سيجي للحديث الوارد فيها سبب الحديث ديزو أتكم ونن صلى سيجي وفي هذا الاستحباب نظرون إن جنووي يجي تيا مستحبين أكم ونن صلى فأقوي أبو ندوباوة أنقالكو yace akwai abun dubawa yace la anna hadithaha da'ifun saboda hadisin nata bai inganta ba inji imamu an-nawawi a cikin al-majmu wannan kenan da ya tafi can sai yace qala tirmidhi imamu tirmidhi ya fada yace ruwa anin nabiyyi alaihi salatu wasalam fi salati at-tasbih gairu hadithin yace an ruwaito ba hadisi dai ba biyu ba dangane da wannan sallan daga annabi qala sai yace wala yasihu minhu shay'un amma ba wanda ya inganta inji imamu tirmizi wa qad qala yace qala al-uqayli imamu al-uqayli yace laysa fi salati at-tasbih hadithun thabit babu hadisi da ya tabbata dangane da wannan sallah na salati at-tasbih wa qala shaykhul islam ibn taymiya ga rabar gardama ko imam ibn taymiya sai yace a cikin majmu'ul fatawa dangane da wannan sallah yace wa ajwadu ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح وقد رواه أبو داود والترمذي وما هذا تعرض هكا أبو داود يرويته هكا الترمذي يرويته هيك فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة هيك daga cikin a'immatul arba'a babu daya da ya fatawa da wannan sallah shine Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad shi yasa Dr. Ahmad Gumi shi akan wannan mai kafi ka san shi dan fiqihu ne yace tunda waɗannan malaman fiqihu suka ce ba za a yi sallan nan ba ba wanda zai ce sallan ta inganta an gane ko to sai yace inji ibnu taymiya yace falam yaqul bihi ahadun min al-a'immatil arba'a fal ahmad da afal hadith yace ahmad ibn hanbal yace hadisin ma yana da rauni wala mustahabbu hadhihi salawat irin waɗannan salloli ba a buƙatar yin su wa amma ibnu mubarak ita abdullahi dan mubarak ga abin da yake cewa ce fa inna salatal marfu'a ila nabiyyi عليه الصلاة والسلام ليس فيها قاعدة طويلة بعد السجدة الثانية وهذا يخالف الأصول إذا كان لما صفاً صلاً كاساً بعد أصول صلى نجي عبد الله بن مبارك تو چندهچ غبنا مغانا سيت فإن كل أحاديث موضوع مكذوبة فإنها كلها دك حديثاً دس كزو أكاً ونن صلاً أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة yace da ittifaqin masana hadisi ne mawdu'i wanda yake ba inganta ba ana fahimta ko to zan bar maganganu magabata ce zan dawo nan baya qalibul usaymin ibn al-usaymin Allah mishi rahama yace wallazi yatarajjahu indi yace abin da yake mafi rinjaye a wuri na bayan dogon bincike da yayi yace anna salatat tasbihi laysa bi sunnatin yace salatat tasbihi ba sunna bace ba yace wa anna hadithaha da'ifun ce hadisin ta bai inganta ba inji imam ibn al-usaymin haka nan bin baz Allah mishi rahama shi ma abin da ya fada ki yace wannan sallan bata inganta ba daga annabi alaihi salatu wassalam haka babban malamin nan na madina wanda ya ruska mun shekara 15 da suka wuce baya bakar abu zaid yana daga cikin manyan malaman su ibn al-usaymin yake cewa inda su Imam Al-Albani sun kalli matanin hadisin da ba za ma su inganta sallan ba an gane ci hanyoyin da suke bi suka inganta hadisin ko suka hassana shi ba su kalli matanin ainihin sallan ba saboda haka yace wannan sallah ba sunna bace ba ko bata inganta ba kuma suka ce babu ruwaya guda ɗaya da aka ruwaito daga wurin matan annabi ko daga sahabban shi alaihi salatu wassalam da yace annabi ya taba wannan sallan babu wannan hadisin ko guda ɗaya ko ba samu ne daga cikin sahabbai in banda Abbas ya ruwaito wannan hadisin ba kusan kowa ma bai san wannan sallan ba yasa aka ce jingina ruwayar ma zuwa ga Abbas ita kanta bata inganta ba radiyallahu ta'ala an a takaicen takaitawa dai shine maganganun suna da yawa to matsayi game da wannan sallan shine kamar da na faɗa zan ce maka kaso mafi tsoka na malamai gabaɗaya ba su yadda da ingancin wannan hadisin ba koda a malamai na wannan zamanin zai yi ce ma kashi 90 cikin 100 ba su yadda da ingancin hadisin ba 90 cikin 100 ina fata an gane manyan malaman hadisi saboda haka a matsayin mu shine matsayin jamhur na malamai malamai da suka fi yawa a ilimin hadisi a ilimin fiqhu da duk suka ce wannan sallan ainihin ba sunna bace ba ko bata inganta ba Allah ta'ala ya musu rahama ina jin wannan kadan ya isa go insha Allah Allahumma amin kamar yana fada za mu tashi a farkon aya ta 57 ne afwan ba 77 ba 57 wa dallalna nam darasina na darasin mu na 13 a cikin wannan sura suratul baqara insha Allah na'am
بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن
har yanzu ba mu gushe ba muna cikin kisan annabi Musa da ainihin mutanen shi banu Isra'il bayan hallaka Fir'auna kun san sun bar Misra Allah ya umarce su da su fita daga Misra bayan sun tsallaka ruwa ina za su je Allah ya umarce su da su tafi Baitul Maqdis Baitul Maqdis shine wannan dai masallacin Qudus ainihin inda ko inda masallacin Qudus yake wannan yankin ko wannan garin ko wannan kasan wanda yake a yanzu yana karkashin ikon gwamnatin Isra'ila ina fata an gane kafin Allah ya dawo da ikon shi hannun musulmai insha Allah to akan hanyar su bayan sun fita sai suka shiga dimuwa da suka fita daga Misra kafin su shiga Baitul Maqdis sai da suka yi shekaru 40 ina fata an gane suka kasa ma gane hanya wannan kuma ya faru ne sakamakon sabawa Allah da suka yi Allah sai ya sa musu dimuwa kamar mutum ne fa gashi ga waje kasa gane hanya, kuma Allah ya batar da su cikin hasara, ba su ga wani wanda za su tambaya hanya ba, in ba Allah ba waje shirye wannan abu, wannan sai Allah. Ina fata an gane. Amun fada cikin kisan Ashabul Kahfi cikin tafsirin Ramadan, ta ga yanda Allah ya ajiye su a wannan gu shekaru 309 suna bacci. Ina fata an gane. To haka Allah ya batar da su a cikin jeji hidda suka shekaru 40. Annabi Musa a wannan jejin ya rasu, ba shi ga Baitul Maqdis da shi ba. Annabi Harun shi ma a wannan jejin ya rasu. Kun kwance na abin da kyau, Haruna ma shi fara rasuwa dan ya riga Annabi Musa rasuwa, dama shi ne babba a shekaru. A wannan dimuwan tihi aka suke ce mishi da Larabci, ta cikin wannan tihin da suka yi, anan Annabi Harun ya rasu, anan Annabi Musa ya rasu, galibi ma dattawa sun rasu. An ce yara da aka haifa su ne suka girma, da kuma yara kanana da aka fitar da su aka shiga wannan garin da su karkashin jagorancin ainihin Yusha bin Nun. Shi kuma Yusha bin Nun shine babban dalibin Annabi Musa, yanda ka san Abubakar as-Siddiq suke da manzon Allah alayhi salatu wassalam, haka shi ma Yusha yake da ainihin Annabi Musa alayhi salam. To bayan sun fita, dalilin da yasa Allah ya batar da su shine sabawa Annabi Musa da suka yi, ba abin da yace su yi wanda ba su saba mishi ba, saboda tsabar kangare wa Allah bayan ni'imar da ya musu na kwato su daga hannun Fir'auna, da tsallakar da su ruwa, da halakar da Fir'auna da rundunan shi, madadin su gode wa Allah, sai kuma suka shiga rigima da Annabi Musa. Tashin farko shine ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun in haula yatabaru ma hum fihi wa batilu ma kanu ya'malun. Haka ne ko? To kaga suka ce wai Annabi Musa ka sanya mana wani ilahuma da zamu dinga bauta mishi, bayan ga ilahun da ya tsallakar da ku kuna neman wani abin bauta wanda ba shi ba. To aka tafi a cikin wannan jejin, Allah ya musu umarni yace ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatan lati kataballahu lakum wala tattadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Tun daga nan aka fara rigima, cha ku shiga Baitul Maqdis, suka ce a su fa ba za su shiga ba, inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun inna fiha qauman jabbarina. Suka ce akwai dan su mutane majiya karfi fa daga cikin sojojin wannan garin, ya zaka ce mu shiga, in ana so mu shiga dai a fitar da su a garin. Aka ce ku je ku yake su, Allah zai ba ku nasara. Suka ce a idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna, da kai da Allah ku je ku yake su mana, muka muna nan ba inda zamu ci. Wanda aka ce ku je ku yake su, Allah zai ba ku nasara, suka ce ba su yadda ba. Haka suka dingayi da Annabi Musa. Annabi Musa da ya gaji yace rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafaru bainana wa bain qawmil fasiqin. Ya ubangiji fa yanzu kan karfi na ya kare, waɗannan sun gama kangare min sun fi karfi na, bani da ikon kowa sai kaina da dan uwa na Haruna, kowa bai jin umarni na. Saboda haka shiga tsakanin mu da waɗannan mutane, ko mabiyan shi kenan fa waɗanda suka yi imani da shi. Sai Allah ya ce innaha muharrabatun alayhi 40 sana yatiuna fil ard fala tasa ala alqawmil fasiqin. Yace to na haramta musu shiga wannan garin, haka za su yi ta dimuwa a cikin saharar nan tsawon shekaru 40, kar kai bakin ciki dangane da mutane fasikai. Ina fata an gane. To yanzu za duk abin da zamu karanta yanzu yana cikin wannan dimuwan da aka yi ne. Sun fita kamar a ce fa kai ne ka fita daga Gombe zaka je Duku, kai shekara 40 baka je ba. Abin da faru da su ba wani tafiya bane mai nisa, dan shi wannan dajin Saina din yayi iyaka da ahli Isra'ila. An kwantar na abin da kyau. To a cikin wannan jejin Saina, wanda kusan kaman kace jiha ne a Misra yanzu, shine ainihin Allah yake cewa watidu wazaitu wa turi sinin, wannan sinin shine Sana'a din. Tura suna ce mai Saina ko, to shine Sina'a. Wannan Sina'a din anan suka dinga dinwa cikin jeji, wa shajaratan takhruju min turi Saina'a, duk sunan wannan yankin ne. To da suka zo suna dimuwa a jejin ga zafin rana, to sahara ne. Sai Allah ce wa zallanna alaikumul gamama, sai muka saukar muku da ainihin girgije, muka muku inuwa da shi. Al-gamam girgije ne yake musu inuwa saboda zafin rana, saboda albarkacin Annabi Musa ba dan su ba. An gane ko? Sun ce Annabi Musa rana yayi yawa, Allah sai ya sauko da girgije yana musu inuwa. duk inda suke tafiya da rana girgije na ainihin ya zama su umbrella shine neman su. Ina fata an gane na farko kenan. Suka ce to a cikin wannan jejin mun bata ina abinci. Suka ga Annabi Musa ya roki Allah. Allah ce wa anzalna alaikum al-manna wa salwa. Sai muka saukar muku da ainihin al-mannu shine darba, abu ne da ke sauka kan bishiya kaman zuma. Allah ya dinga saukar da shi aka duba ta bishiya. Wasalwa wasu irin tsuntsaye ne, suna kama da ainihin tattabara amma sun fi kama da ƴaƴan tattabara, kasan sun fi daɗi ƴan shila kenan ko, musamman soyayyu ko gasassu. Allah ya dinga saukar musu da shi. Saboda me? Saboda kawai rahama irin ta Allah rabbaniya, rahamatan wasi'a. Da Allah ya saukar musu da almannu wa salwa, ga kuma ainihin girgije na musu inuwa, yace kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga dangin duk abin da muka azurta ku da shi. Duk wani abu mai dadi inda arziki ne a wannan jejin ku ci an ba ku shi. Allah sai yace wa ma zalamuna, amma duk da wannan abun fa sai suka dinga sabawa Allah, su ci soyayyu tsotsaye, su sha almannu, ga girgije, ga kayan jin dadi kala kala, ku yi su ce ba za mu yi ba, ku bari su ce ba za mu bari ba. To sai suka yi zalunci, suka dinga sabawa Allah. Wannan zaluncin nasu Allah ce wa ma zalamuna, basu zalunce mu ba. Shi Allah sabon mai sabo ba ya cutar da shi, haka da'an mai da'a ba zai amfanar da shi ba. Kar ka dauka dan ka bi Allah, Allah wani abu yake sa ba, in duk duniya su kafirce ba abin da ya damu Allah. Shi yasa hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim daga Abu Dharr al-Ghifari, Allah kara masa yadda, Annabi yake fada alayhi salatu wasallam yake cewa hadisul qudusi, Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. Ya ku bayina, ku ba ku kai ba ku ma isa wajen amfanarwa balle ku amfanar da ni, ba ku kuma isa wajen wata iya cutarwa balle ku cutar da ni. Sai ce ya ibadi ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'an. Yace inda a ce mutanen farko tun daga kan Annabi Adam da mutanen karshe har wanda za a haifa na karshe a tarihin duniya daga sha ta shi kiyama, duk mutanen duniya gaba daya na farko da na karshe, da duk aljannin duniya gaba daya na farko da na karshe, ya zama zuciyarsu kamar irin na manzon Allah ne alayhi salatu wassalam, dan shine atqa, shi yafi kowa tsoron Allah. To a ce kowa ya zama mai imani irin Annabi Muhammad alayhi salatu wassalam, haka ba zai karar da Allah komai ba, ba abinda Allah zai karo da shi. Sai ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'an. Yace da duk mutanen duniya da aljannu na farko da na karshe zai zamto zuciyarsu irin na Fir'auna, na shi na afjar. Ina fata an gane, ya zama kowa ya zama irin Fir'auna a duniya, wannan ba zai rage komai cikin mulkin Allah ba. To shi yasa dan adam ka sani cewa bautan da kake wa Allah amfanin kanka yake koma, sabon da kake wa Allah cutan kanka yake koma. Shi Allah baya cutuwa, baya amfanuwa dan ka bautan shi ko dan ka kafirce mishi. Shi da wama zalamuna, Allah ce ba su zalunce mu ba. Wancan satin sai na fassara shi da wama zalamuna, na ce ba su zalunce mu ba, kuskure ne wancan satin. So da hankali ya tafi na cikin suratul Nahl, Allah ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl wama zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. To amma wama zalamuna, ba su zalunce mu ba, wama zalamnahum, ba mu zalunce su ba. Ina fata an gane. To sai na fassara wancan amadadin wannan, saboda haka an samu an-nasikh wal mansukh, wannan ya shafe wancan satin. Wa ma zalamuna, Allah ya ce ba su zalunce mu ba, walakin kanu anfusahum yadhlimu, sai dai fa kadai kawunan su suka zalunta saboda wannan saba mana da suke. Sai Allah ya ce ni
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
الله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية bayan sun shekaru 40 suna ta yawo a cikin jeji, Allah ya batar da su suka kasa gane ina ne hanya. Shekaru 40 na cika daidai ranar Juma'a bayan sallar la'asar, Allah sai ya dawo musu da hankali su gane ga hanya. Ina fata an gane kamar yadda Imam Sibbi ya faɗa daga cikin tabi'ai. To da abin ya faru bayan sallar la'asar, to ba za su iya shiga ba, rana za ta faɗi. Allah sai ya tsaye da rana, cak ta tsaya ba ta tafiya har sai da suka shiga wannan garin. Ina fata an gane tsai da rana da Allah yake yi subhanahu wa ta'ala. Waye ne rana? Da ikon wa take tafiya? Da ikon Allah. Wash-shamsu tajri li mustaqarri laha dhalika taqdirul azizul alim. Wash-shamsu ita rana tajri, tana tafiya ne li mustaqarri laha, zuwa ga wani matabbacin ta. Zalika taqdirul aziz, wannan kaddarawa ce ta al-azizu, magwayi gagara misali shine Allah al-alim, masani dangane da dukkan komai. Ko a yanzu akwai lokacin da rana ke tsayawa ta tafiya? Ina fata an gane a cikin watan June ko July, ina ga cikin watan June ne na kowace shekara a yankin Scandinavian akwai lokacin da rana ke tsayawa chak bata faruwa. Ina fata an gane. Kisa a lokacin da muke azumin Ramadan kamar 2014-2015 yana shiga cikin a cikin watan June ake farawa, a gama cikin July, early June ake fara azumi. To a wannan lokacin ya faru da su a lokuta da yawa har cikin 2016-17 cikin Ramadan rana ta kida fadi. To ya za a yi? Rana chak sai ta 24 hours ba ta fadi ba. Akwai wanda kuwa za ta yi kwanaki ma ba ta fadi ba. Akwai wanda take wata 6 kuma ba ta fadi ba. Ina fata an gane wannan abin da kyau. To a lokacin sai malamai suka musu fatawan kafin ranar ta tsaya, karfe nawa ake sallar magriba dama? Eh, karfe 6:08. Ta ce to yau ma 6:08 ku sharo. Ina fata an gane. Da yanzu ranar ce ba ta fadi ba ko ba za ta fadi ba, shine amsar da malamai suke badawa. Amma idan rana za ta fadi koda da awa 1 ne, to haka za ku yi azumin awa 23. Ina fata an gane. Amma mun sha fada rana ba faduwa take ba, buya take yi. Ina fata an gane. Amma da Hausa ne muna cewa rana ta fadi, amma ko a Larabci ghurubush shamsi ake cewa. Ina fata an gane. Shi yasa ko da cikin kissan ainihin Dhulqarnayn yace taghrubu fi 'aini hani'atin wajada indaha qauma. Taghrubu buya, ita rana buya take. A lokacin da ta buya anan a wani wuri kuma tana bayyane. A lokacin da ta buya a can a wani gun kuma, yanzu kamar misalin ka dauke Singapore, yanzu su kusan asuba ta kusa. Ina fata an gane. Yanzu kaga muna karfe 7 da wani abu yanzu ko? To idan ka dauka irin su California, su kuma safiya ne. Safiya ta yau kenan. Su kuma Singapore sun kusa shiga gobe. An gane ko? Da shi sa a cikin 24 hours ranar ba ta faduwa. In ta buya anan ta bayyana a can, ta buya anan ta bayyana a can. An fahimci wannan abin da kyau? To sai Allah sai ya rike musu rana, ya ce su shiga. Yanzu sun gane hanya. Shi ne wa in qul nadkhulu hadhihi alqarya, ka tuna musu lokacin da muka ce da su ku shiga wannan alqaryar ta Baitul Maqdis bisa ga zance mafi inganci. Allah ce ku shiga, yanzu kun gane hanya. To yalla udkhulu hadhihi alqarya, umarni Allah ya musu ku shiga wannan alqaryar. Fa kulu minha haythu shi'tum, ku ci daga dukkanin wani ƴaƴan itace ko ƴaƴan ni'ima na arziki dake cikin wannan garin inda kuka ga dama. Duk abin da ka gani halal ne ka ci. Allah ya halatta musu. Baka tambaya wannan bishiyar mangoro ta waye? Allah ya halatta ka ci. Ina fata an gane. Baka tambayan wannan kaza din na waye? A kawo ka ci. An fanci ci da ku ci. Fa kullu minna haythu shi'tu, kuma ragadan ayalwace shine ragadan. Gashi nan abun banza, saboda wannan yankin Allah ya zuba ni'ima na ƴaƴan itatuwa. Hatta in ka dauki zaitun babu inda ake da zaitun da yawa a duniya kamar a wannan yankin, da kuma atin baure. Ke sa su malamai suka ce da Allah ce watin wa zaitun yana rantsuwa ne da Annabi Musa da Annabi Isa. Wasu suka ce a da wannan yankin na Baitul Maqdis wa hadal balal al-amin, suka ce da manzon Allah. Wasu daga cikin malamai alaihi salatu wassalam, to Allah sai ya ce ku ci ta inda ku ga dama ragadan ayyuce wa dukhulul baba sujjadan. To ga inda za a yi rigima da su, kaga Allah ya gane da su hanya, ya yaye musu wannan dimuwar na shekaru 40 har wasu sun mutu. Daga cikin da shi kanshi jagoran Annabi Musa da mataimakin shi Annabi Harun, duk Allah ya karbi rayuwarsu. Kuma kaga wani hikima ne Allah, inda zaka je sayana a yau a ce ina ne kabarin Harun ko Annabi Musa, ba wanda zai nuna shi, babu wani annabin da aka san kabarin shi in ba manzon Allah ba alaihi salatu wassalam. Duk wani kabari da za a nuna maka a Syria ko a Jordan, kabarin Annabi Shaibu, kabarin wane ne, kabarin duk ƙarya ne, ƙarya ne, tatsuniya ce, neman kuɗi ake da abu saboda ɗan tourism masu yawon bude ido ya biya kuɗin jirgi ya zo zai ga kabarin Annabi Yaquba ko Annabi Shaibu ko Annabi wane. Ina fata an gane, duk kawai tatsuniya ce. Ai ko da shaktabul mutu nazariya, ai ya gano kabarin wani basamure ba kun ganshi ba, to kaga waya ga yamshi kawai tatsuniya ce. Inda ta malbatu kaman gwamnati ne sai sa a kewaye wurin a ci an samu kabarin wani daga cikin jikokin samudawa a Najeriya, sai ka an fara yawon tourism ana zuwa an fara samu hanyar kudin shiga. Da gwamnatin Kaduna zai hada kai da shi, kudi zai samu. Amma fa ƙarya ne, ina fata an gane. Saboda haka ire-iren waɗannan kaburburan, kabarin Annabi wani a Jordan, kabarin Annabi wani a Syria, duk ba gaskiya bane ba, kawai tatsuniya ce. Duk Allah ya batar da kaburburan annaba saboda kare tauhidi, da in aka bar kaburburan ibada za ana yi a wurin. To saboda Allah na son mu shiga aljanna sai batar da kaburu, ya san shirka za a je a go. Da ya bar kabarin Annabi kuwa da aka sani, sai ya bada tsaron kabarin hannun masu tauhidi. Ina fata an gane, kaga hikima ta Allah. Wallahi akwai wanda muke tattaunawa da shi a Lagos, dan tijjaniya ne cikakke na nan arewa, yace daga cikin shi abin da yake jin dadi kai hatta wani daga cikin manyan malaman dari kun kasar nan ya fada, yace na daga cikin abin da ke faranta masa rai da ya zama Saudiya Wahabiyawa ne, ɗan izala ne. Nace a saboda me? Yace saboda suna ba kabarin Annabi kariya daga shirka. Yace inda kabarin na ahlun mu yake da amitsiya, wallahi abin da ya faɗa kenan. Yace da kabarin na a hannun iko mu yake. An gane ko? To kaga Allah sai ya bada tsaron kabarin a hannun masu tauhidi, ba za a taba bari kai shirka a gun ba. Da ka je ma ana koranka. An fahimci na abin da kyau. Idan ka je kabarin Imamu Shafi'i a Misra, wanda na je na shiga har wurin, in ka tun daga wurin shigan akwai masu ruwa suna bayarwa a kofi ana sha, saboda albarkar Imamu Shafi'i. Nace mishi to ruwan nan ina ne wannan? Nace ruwan nan Shafi'i ne shi. Zaka a cikin wani abun nan wani gora haka suna rarraba, kuma ana ta karba ana sha a shashafa albarkai. Saboda me? Imamu Shafi'i ahlul baiti ne, jikan manzon Allah ne. Ina fata salsalan shi suna haduwa da Annabi a cikin kakannin su. To tun da ya zama shi ma Banu Hashim ne, ya zama cikin ahlul baiti, ke yasa ake girmama kabarin shi. Nace Allah sarki Shafi'i, kun yi wa tauhidi aiki, kun koma ga Allah an zauna gotan kaburburan. To amma ba abun mamaki, Annabi Isa ma annabi ne, ana bauta mishi, ba laifin Imamu Shafi'in bane ba. Ina fata an gane. In ka dauki Sheikh Usman bin Folio ka je kabarin shi a Sokoto a Hubbari, ka je ga Fulani mu a wurin, ka sha mamaki. Akwai lokacin da muka je wurin ziyara, da muka je da yamma za a shigar da mu, sai wani daga cikin masu abun nan yake gaya wa masu rakiya daga cikin shugabannin go, ce waɗannan fa ɗan izala na kuma su na sunna. An gane ko? To in kaga ibadan da ake abu za ka ji takaicin abu. Sun yi wa tauhidi aiki, sun yi wa sunna aiki, amma sun koma ga Allah ana bautan kaburburansu. Ina fata an gane. Shi yasa wani daga cikin manyan 'yan siyasar Najeriya yake cewa ya gode wa Allah da Buhari ya zama shugaban ƙasa. Ke inda bai mulki bai mutu sai an je kabarin shi ana ibada. Allah sarki baba, da kai mulki da mun ji dadi. to Allah sai bari yayi kowa ji dadi ko waye Allah ce wa inna lakum hadhihi alqarya katina musu lokacin da muka ce ku shiga wannan alqaryar ta Baitul Maqdis fa kullu minha haythu shi'tum ragadan ku ci daga dukkanin ƴaƴan itace dake wannan garin ragadan a yalwace wa dukhulul baba sujada idan kuka je za ku shiga wannan garin to ku shiga kofar garin kuna masu sujada kuna masu rusunawa kuna masu girmama Allah kuna masu godewa Allah shine sujadan da ake nufi Allah ce idan sun shiga su sun koyar da kansu za su shiga ta kofar garin irin kofar gari da wanda ka sani to idan suka zo za su shiga kofar garin Baitul Maqdis Allah ce su sun koyar da kansu girmamawa ga Allah ina fata an gane sannan kuma su shiga suna masu godiya ga Allah subhanahu wataala wa qulu ku ce hittatun ya Allah ka gafarta mana zulubanmu shine fasara hittatun ya ubangiji muna roƙonka ka gafarta mana kurakuranmu idan kun yi wannan abun daga firlakun khatayaku Allah ce zan gafarta muku kurakuranku wa sanazidul muslimin da sannan kuma zamu ƙara masu ihsani bi ma'ana waɗanda suka yi laifi a cikin yawon da aka yi tayi suka saba wa Allah in suka aikata wannan abun da muka ce musu zamu gafarta musu waɗanda ko suka yi da'a basu yi sabo ba zamu ƙara musu akan ni'imomi da muka basu hal jazaul ihsani illa ihsan dama lokacin da ka kyautata aiki Allah sai ya ƙara maka lada inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun a kullum Allah yana tare da masu takawa masu tsare dokokin shi yana kuma tare da masu kyautata aiki tarayya ma'iyya ce wacce take ainihin ma'anawi Allah na tare da kai ta hanyar baka kariya ta hanyar baka nasara ta hanyar baka taimako ta hanyar tsare ka daga ƴan sa ido da masharrata da munafukai da mahassala da kowa da kowa ina fata an gane Allah baka kariya daga sharrin mutane ko aljanu shine ai ma'a da ake nufi ma'iyya ce ma'anawiya ba ma'iyya hissiya ba Allah yana tare da kai da ilimin shi da jin shi da ganin shi to karkashin wannan ayat sai malami suka ce Allah ya ce da su ku shiga kuna masu rusunawa wannan rusunawar ma ibada ce saboda umarni na Allah subhanahu wataala ga wanda ya taba zuwa aikin hajji ko umra ai zaka ga a wajen Safa da Marwa akwai inda aka ce ka danyi kaman gudu-gudu haka tsakanin gudu da tafiya sassarfa kenan kaga wannan ai ibada ne sannan a wajen tawafi in ka samu dama aka ce ka tsumbanci Hajarul Aswad idan baka samu dama ba kuma ka daga hannu haka ce Allahu Akbar kaga wannan ibada ne to shi yasa akwai lokacin da Allah zai umarce ka da wani ibada wanda yake kaman yana alaka da gangan jiki to shi ne ana aka ce idan suka je za su shiga su sun koyar da kansu suna masu ishara na girmama Allah da kuma rusulawa da kankan da kai ga Allah da kuma godiya ga Allah subhanahu wataala idan suka aikata wannan aiki fa za su samu sakamako na sannan kuma su ce ya Allah ka gafarta mana zulubanmu Allah ya ce idan suka yi wannan nagfir lakum khatayakum zamu gafarta muku dukkanin zulubanku a baya sabawa annabi Musa da rashin mutunci da kuka yi da ni'ima da na muku ku canja shi zuwa ga ainihin aiki sabon Allah gaba ɗaya Allah zai gafarta musu amma sai me ya faru fa baddala alladhina zalamu
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا
da Allah ya basu wannan umarnin cewon su shiga wannan Baitul Maqdis suna masu kankan da kai suna masu neman gafaran Allah subhanahu wataala sakamakon wannan fa baddal ladina zalamu sai waɗannan da suka yi zalunci da Allah ce wa zalamuna a baya waɗannan da suka aikata aikin sabo suka ainihin zalunci kawunan su sai suka canja abin da Allah yake su faɗa qaulan da wani magana غير الذي قيل لهم ba abinda aka ce su fada ba an ce su ce ya Allah ka gafarta mana zulubanmu an ce su shiga suna masu kankan da kai ko dai ba su aikata ba abinda suka yi na farko shine da aka ce ku shiga sujjadan kuna masu kankan da kai kuna masu rusunawa suna zuwa kofar garin suka zazzauna suka dinga ja da gindi suna tafiya haka saboda tsabar rashin mutunci da Allah ce ku kankan da kanku haka sai suka haka suna kallon sama eh ba za mu yi din ba kina fasaran shi kenan madanin su tafiya da kafa suka zauna ga mazauran su suna tafiya haka madanin su sun koyar da kansu kai suna kallon sama na farko kenan na biyu da aka ce hukulun shi tatun ku ce ya Allah ka gafarta mana zunubanmu sai suka ce ya Allah ka ba mu alkama hin tatun ina abin da suka fada suka ce hin tatun shine alkama Allah ka ba mu alkama madadin hin tatun sai suka ce hin tatun da ha'un da ta'un da ta'un sai suka ƙara nuno wanda zan yi maka rashin mutuncin yahudawa tun can haka suke a tarihi shi yasa nake gaya wani hira da aka yi da ni a wani gidan radio na kasan waje nake cewa ni bana mamaki ko misƙalar zaratin abinda wai yake faruwa a Falastin da Isra'il ko a zirin Gaza ina mamakin shugabannin kasashen Larabawa ne bangare ko gane maganan ba idan har ba yahuda ya abu tori mamaki zaka yi ga rigiman shi ma da Allah tukuna a Qur'ani rigiman su da Annabi Musa to sai kana mamakin da sun kashe wani ba Falastini ko wani musulmi akai mamakin matattun shugabannin Larabawa waɗannan suna ganin abu sun kasa daukan kowace irin mataki sai dai ayi taro a sha shayi ci Allah wadai to mu da muke da Buhari mun fi kowa sanin Allah wadai ko ba haka ba kullun aikin su kenan sun yi taro sun yi Allah wadai da abinda Falastinu ake musu ko abinda Netanyahu yake a zirin Gaza aikin su kenan kullun amma su ce sun yake hulɗan jakadanci da su sun yi tofin alatsi ne da gayo ba mu ba ku a yanke harkan kasuwanci ba mu'amala ba kaza a kori ambasadan wasu kasashe dake goyon bayan su ba za su iya wannan ba saboda me saboda fulus saboda kudaden su na America da Ingila aje sai a ce an freezing account din shikenan tajmid da larabci kenan an yi tajmidin account din to wannan suke jin tsoro yanzu ka dauke Saudi Arabia a kasan America fa in banda kasan China ba wacce take da madudin kudi kamar Saudi Arabia suna da balayin na dola in baka ce ma trillions ba to shi yasa idan suka daga America yatsa sai a ce wannan kudin an rike shi sannan za a yi demokradiya ba maganan sarauta ina fata an gane da abinda suke jin tsoro kenan yasa ai duk abinda za a yi ba za su iya magana ba kun gano da abin da kyau to duk lokacin da ka bar abin da Allah ya ce kai ka bi san zuciyanka dama abin da zai faru kenan kun fahimta wannan abin da kyau to abin da yahuda suka aikata a tarihi a baya tsakanin su da annabawan su Allah ya ce wa ka ayi min nabiyin kutila nawa nawa daga cikin annabawa aka kashe su yahuda ne fuska dinga kashe annabawa wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin yaktuluna nabina bi ghairi alhaq suka dinga kashe annaba babu sababi babu dalili su kama annabi su kashe su kama annabi su kashe Allah ya turo su kashe to sun kashe annabi balle wani ba Falastini ina fata an gane to karkashin wannan sai malami suka ce da Allah ya ce fa baddana alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai waɗannan da suka yi zalunci suka musanya abinda muka faɗa musu da wani magana daban fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan sakamakon abin da suka aikata Allah sai ya saukar musu da wani irin azaba minas sama'i daga sama Allah ce bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci Imam Tantawi rahmatullahi alaihi yake cewa wal ibratu abul lura allati tu'khadhu min hadhihi aljumlatil karima wacce zamu ainihin samu daga wannan jumla ko wannan aya anna man amarahu Allahu ta'ala bi qawlin aw fi'lin duk wanda Allah masa umarni da wani aiki ko wani magana Allah ce ka aikata abu kaza ko ce ka furta wata kalma fatarakahu sai ya bar abin da Allah ya fada wa ata bi akhar yazo da wani abu daban daga wurin shi lam ya'zab bihi Allah wanda ba Allah bane ya umarni da shi Allah ce kai gabar kai yamma Allah ce kai kudu kai arewa Allah ce ka tsaya ka zauna, Allah ce ka ce kaza ka fadi naka daban, kai abu kaza ka aikata naka daban. Duk wanda ya aikata haka da khalafi zumratul zalimi zai shiga cikin taron azzalumai da Allah ke magana a wannan aya. Dan Yahudawa sun saba umarnin Allah, Allah sai ya ce sun yi zalunci. To haka kai ma a yau daga cikin al'umma Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam, idan ka ki bin umarnin Allah ka bi san zuciyanka, Allah ya ce kai wannan kaki, Allah ya ce kai wannan kai naka, to ka shiga cikin waɗannan azzalumai. Wa arada nafsahu li su'il masir, kuma kaman ka jefa kanka a cikin mummunan makoma, Allah ya kiyaye. Kisa duk wani tsari da Allah ya ce a bi, to matukar mun kawo namu sai an shiga cikin fitina. Duk lokacin da muka ce za mu yi aiki da tunaninmu ko da hankalinmu ko da san zuciyarmu, to mun shiga cikin garadi. A lokacin da ya zamto ƴan boko su a kullun turawa ne ke burge su, ina fata an gane. Wasu daga cikin masu addini kuma wasu sakarkarun larabawa ne ke burge su, ina fata an gane. Karka dauka balaraben yau ko irin su Abubakar As-Siddiq wani da su Umar ko Usman ko Ali, ina fata idan ka je kasashen larabawa ga duk wanda ya zauna a can babu addini. Idan ka zo masallacin da za ka ga matasa sun cika masallaci a nan, can sai dai ga tsofaffi, ina fata an gane. Sallah ma bai damu matasan sosai ba illa man rahimallah, ina fata an gane. To idan ka ce da waɗanda za ka yi koyi sai ka halaka, ko kuma ka ce da ka san shi kullum baki, daga cikin matsalan baki ya dauka fari ya bi shi, kun gane ko? Sai kullum muna kallon larabawa, ƴan boko suna kallon turawa, to shi kullum baki ya dauka shi makaskanci ne. Wa ga ya maka inna akramakum inda Allahi attaqakum, ba wanda yake wani a wurin Allah sai wanda yake wani tsoron Allah. Sayyidina Bilal ba baki bane ba, dan Afirka kuma, dan Ethiopia, amma yafi Abu Jahal wanda balarabi ne, yafi Abu Lahab wanda yake dangin Annabi ne, ina fata an gane. Da kullum ake tsine mishi albarka, tabbada da Abi Lahabin wa tabba, dan uwan Annabi ne farin jini, bafan Annabi, amma Allah ya tsine mishi albarka da shi da matarsa Ummu Jamil. To shi sa launin fatanka ba shike nuna kafiwa ne ba, fari ko baki dogo ko gajere, mai kiba ko siriri, mai kudi ko talaka, mai mulki ko wanda ake mulka, ba shine ma'auni a wurin Allah ba. Al-imanu wal amalu salih, imani da aiki nagari. Idan kai ne shugaban duniya a yau, idan baka yi aiki nagari ba, wanda yake sulatan karkar, ina fata an gane. A wani kauye can a jihar Jigawa ko wani kauye a can cikin jihar Benue ko Taraba ko Gombe ko ina ne, wanda yake cilo duk da sun samu kwalta yanzu, da babu kwalta. To wanda yake wani bakin kauye, idan har yayi imani yayi aiki nagari ya fika, a haife ka a Makka ko a Madina, in baka yi aiki nagari ba aikin banza ne, ina fata an gane. To wannan shine ka'ida da ya kamata kowa ya rike, wacce za ta amfane mu duniya da lahira, sai Allah ya ce mi.
Wa idis tasqa Musa li qawmihi fa qul nadrib bi 'asaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
أي من كرن تام على مدرج كم على متفسيري سكتي. A lokacin da Allah ce da Yahudawa su shiga Baitul Maqdis suna masu kankan da kai, masu kuma godiya da neman gafaran Allah, wanda na karantar da mu cewa duk wata ni'ima da Allah ya maka, kar ta zama sababin dagawa da jiji da kai da girman kai, kai amfani da wannan wurin kankan da kai da kuma godewa Allah subhanahu wataala. Aiki kake nema ka samu wannan aikin, to ka godewa Allah, kar ya zama kuma kana jiji da kai. Jarrabawa kai ka ci, kar ka dauka dabaranka ne da wayonka, ka godewa Allah, Allah ne maka ni'ima cikin falalan shi. Arziki ka samu na kuɗi ko na mulki ko na ilimi ko na menene, kada zamo sanadin dagawa da jiji da kai, ka kankan da kai ka kuma godewa Allah kalimiyar dan Allah da wannan abu. Kisa a lokacin fatuhu Makka da Annabi ci nasaran kwace Makka daga hannun kafaran Makka, da ya shigo Makka ai nafila raka'a takwas sai godewa Allah, nafila raka'a takwas, yau Allah godiya, yau Makka ta dawo hannu, yace qul ja al haqu وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا yana rusa gumakan dake cikin dakin Kaaba yana gode wa Allah haka Sa'd bin Abi Waqqas a lokacin da sahabbai lokacin Umar bin Khattab suka shiga cikin ainihin Farisa suka ainihin rusa dauran Farisa ta wancan lokacin suka shiga har fadan gwamnati abin da shine nafila ya gode wa Allah sai gashi ga Iwanu Kisra karshen kamar a ce maka White House a yanzu ta Amerika ko a ce Kremlin tarasha gidan shugaban kasar Putin ko kuma gidan shugaban kasa Biden to a ce yau an shiga wannan wurin an kwace shi to a gode wa Allah shi yasa mujahide na Syria waɗanda suka kwace mulkin Bashar al-Assad wannan babban azzalumin da Allah ya kawar da shi a lokacin kwana 11 kusa kwace kasar gaba daya ko ka ce kaso mafi tsoka na kasar da za su shiga babban birnin kasar Damascus da suka shiga suka kwace kasar suka ci masallacin Banu Umayya masallaci na uku a tarihi a duniya in ka cire manyan masallatai masu alfarma ka cire Makka da Madina da Baitul Maqdis to Masjid Banu Umayya kusa yana cikin masallatai da ake ji da su da ya shiga suka shiga masallacin ya hawo minbar ya hudu ba yace da ainihin mutanen shi Ali Ahmad Shar Abu Muhammad Ajulani yace udkhulu Dimishq mutawadhi wasjudu lillahi shakirin yace ku shiga birnin Damascus suna masu kankan da kai ga Allah kuna masu kuma godiya ga Allah kuna masa sujjada sai gashi suna cikin fadan gwamnati a ainihin Syria a Damascus to duk wata ni'ima da Allah ya maka ka gode wa Allah yasa sai ga mutum a lokacin da yake neman wata kujera yana bin mutane gida-gida shago-shago kasuwa-kasuwa kowa yana saurara zai tare ka zai gaisa da kai zai dau hoto da kai da ya ci zabe ya ce ina wani in ba ni ba duk ya manta da wannan abu waye shi ba za ta shiga ba yazo gari ba za ka ganshi ba ka je Abuja ba za ka ganshi ba sai bayan shekara hudu kuma ya dawo ku ce kuma sai kai kaga sakar shi kenan to kowace irin ni'ima ɗan uwa in Allah ya maka ita aka gode mushi kar kai amfani da wannan ni'iman wajen jiji da kai da kuma girman kai Allah sai ce wa idh istasqa Musa liqaumihi ka tuna musu lokacin da annabi Musa ya nema wa mutanen shi ainihin Allah ya shahid da suruwa suna cikin wannan jejin ka san sahara ne ba ruwa sai suka ce annabi Musa to ina za mu samu ruwan sha shine istasqa Musa liqaumihi Allah annabi Musa ya daga hannu roki Allah ka ba mu ruwan sha sai Allah ce fa qul nadhrib bi asakal hajar wanda zaka kaddara wata jumla na sai muka amsa masa addu'an shi fa qulna sai muka ce da shi aka fawo sababiya fa qul nadhrib bi asakal hajar ka daga wannan sandan naka ka bugi dutse da ita to anan sai malami suka ce da aka ce fa qul nadhrib bi asakal hajar ina daliban larabci aka ce al hajar suka ce wannan lamun din da ke cikin al din nan lamul ahadiyya ce ko kuma la ta'rifil jinsi in aka ce lamul ahadiyya shine Allah ce ka daga sandan nan da ke hannunka da annabi Musa na da sanda da ita yake yawo ko ina tun kai zama annabi Allah ce ma tilka yaminuka ya qala hiya asaya atawakkalu alaiha wa hushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alkiha ya Musa to wannan sandan nashi Allah sai ce ka daga ta ka bugi alhajar dutse da ita taka ce alhajar din nan wani dutse ne sananne wanda Allah ya umarce shi ka je ka bugi dutse kaza ko kuma la ta'rifil jinsi ko wani irin dutse magana ko kun gane maganan ba dan akwai a larabci akwai al alahdiyya wani dutse sananne kamar a ce ka bugi dutsen bima da shi taga shi kadai ne akwai kuma alhajar ya zama al din li ta'rifil jinsi ka buji kowanne irin dutse da wannan sanda wanne zamu dauka a ciki wani dutse ne sananne da Allah ya gaya mishi ko kuma kowanne dutse ya samu saboda ne na'am to malamai suka ce idan aka ce wani dutse ne kwaya ɗaya sananne da Allah ce wannan dutsen ka ɗaya zaka buga ba za a samu mu'jiza a ciki ba za su yi a ai sai ma dai zabi dutsen akwai abin da aka shirya misali su sun ce aje dutse kaza ce a ni dutse kaza aka ce in buga ba za a samu mu'jiza a cikin wannan abun ba amma kowane dutse ku zabi wanda ku ga dama ina fata an gane zai fi bayyana mu'jizan annabi Musa da kuma nuna girma da iko na Allah subhanahu wataala sai muka ce ka buji kowane irin dutse fan fajarat min husnata asharata aina kawai sai ga marmaro na ruwa idanun ruwa guda 12 suna fita daga cikin wannan dutse to sai ana aka ce akwai abin da ake kaddarawa ay fa daraba fan fajarat da aka ce ya buga sai ya buga sai ga dutsen yanda ka san famfo guda 12 suna zubar da ruwa daban-daban saboda me Allah ce kullu qad alima kullu unasin mashrabahu saboda su yahudawa gidaje ne guda 12 ina fata an gane kaman kabilu ne guda 12 yanda ake da Hausa 7 an gane ko to a galibin kabilu suna da gidajen su da gidan wane da gidan wane da gidan wane kaman galibin masarautu suna da wannan abu a ce ɗan gidan wane ne suke sarauta ɗan gidan wane ba su yi ba to yahudawa ayan annabi Yakubu guda 12 nan kowanne zuriyar shi wata kabila ce mai zaman kanta an gane ko to sai Allah ya ce idan ka biki dutsen kaga bugu ɗaya zai ifa amma za a samu kofofin ruwa guda 12 to kowace kabila da nata yace wannan ba za ta shiga na wannan ba ba za a samu turmutsu da kokuwa da zahama a wajen ibar ruwan ba Allah ce qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah Allah ce ku ci ku sha daga arzikin Allah kaga a baya ga nama da Allah ke saukar musu da shi ga almannu sannan kuma su ga ruwa ruwan kuma kofofi daban-daban har guda 12 Allah ce kulu washrabu ku ci ku sha min rizqillahi daga arzikin da Allah ya muku wala ta'asu fil ardi mufsidin kada ku yaɗa barna a ban kasa wato ni'imar da Allah ya musu sai ce to kar ku yi amfani da wannan ni'imar da na muku na abinci da abun sha da kayan marmari kala-kala ga kuma ruwa da kuke iba kyauta mai sanyi ga girgije da ke muku inuwa kar ku yi amfani da wannan ku saba wala ta'asu fil ardi mufsidin kar ku zanto masu yaɗa barna a ban kasa to karkashin wannan malamai suka ce duk waɗannan ababen da Allah ya faɗa fa kowanne ba wanda suke za su ci za su sha kuma za su saba wa Allah idan Allah kai mu sati mai zuwa za ku ji sabon rikici da za a yi da su kuma bayan duk wannan abin da aka yi a yau to sati mai zuwa abin da za su yi kuma yafi wannan sai dai Allah ya kiyaye shi yasa dan adam a kullu shi alqur'ani malamai suka ce ba littafi bane na tarihi littafi ne na wa'azi duk labarin da aka baka to ka dauki wani darasi a ciki na ka aikata ko kar ka aikata duk lokacin da kake su wani da wani sun yi kaza sun tsira to kai ma aikata shi su wani da wani sun yi kaza sun halaka to ka guje shi shine amfanin jin tarihi ina fata an gane shi yasa suke cewa kar ka dauki kawai alqur'ani ana baka labari na kosar da kai kishirwan labari a darussa zaka dauka inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha inna fi zalika lidhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkaru ulul albab a dauki wa'azi a dauki izina wannan sai zamu an amfana da abin da aka ji an amfana da abin da aka karanta ba kai zunzurutun labarin ake bukata ba abin da muka karanta ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh